الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ان و wannan zai zamanto mana darasi na uku insha Allah a cikin littafin Hisnul Muslim. Darasi na biyu yayi magana akan ladubba na zikiri da addu'a, wannan kuma darasi zai mana magana akan lokuta wanda bawa idan yayi addu'a a cikin su yana da kusan garantin cewa Allah zai karba mishi. Waɗannan lokuta su ne kama haka: lokaci na harko kason ƙarshe na dare, idan ka kasa dare kashi uku daga faduwar rana zuwa hudawan alfajiri kana da misali awa 6, a cikin awa 6 idan kenan awa 4 suka tahi kenan kaso 2 ya tayi saura kaso 1, to a wannan lokacin sai ka tashi ka jajirce kai ta roƙon Allah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karba maka. Lokaci na biyu na amsan addu'a shine lokacin da mutum yake cikin sujada a cikin sallah, sallah ko ta farilla ko sallah da take ta nafila. Wannan shi ma idan bawa yayi addu'a to yana da garantin cewa Allah zai karba mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruku'i ku girmama Ubangiji subhanahu wataala a cikin shi, sujada kuma ku nace akan addu'a. Lokaci na uku na karban addu'a shine rana wata sa'a a cikin ranar Juma'a. Malamai sun kai sun kawo akan abin da ya shahi wace sa'a ce a wannan ranar Juma'a, suka kusan magana mafi rinjaye dai daga bayan sallar la'asar ran Juma'a zuwa faduwar rana, wannan awa a ciki take. Lokacin da yana ciki wanda idan ka roki Allah subhanahu wataala kai tsaye Allah zai karba maka. Lokaci na hudu daga cikin lokutan da ake amsan addu'a shine tsakanin kiran sallah da ta da iqama. Idan ladani ya kira sallah kafin a ta da iqama, kai kokari matuka kaga cewa kai addu'a a wannan lokaci, saboda ta cikin lokutan amsan addu'a kamar yadda riwaya ta tabbata Abu Dawud ya kawo ta da shi da Imam Tirmidhi kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin. A lokaci na biyar shine lokacin da aka hadu da abokan gaba, misali yaki ya kece tsakanin masu imani da su da wanda suke kahurai. To a wannan lokaci idan ka roki Allah to tabbas yana cikin lokutan amsan addu'a, Ubangiji subhanahu wataala zai karba maka. A lokaci na shida shine daren Lailatul Qadri. Daren Lailatul Qadri idan bawa yayi addu'a shima wannan lokaci na amsan addu'a. Wuri na bakwai shine addu'ar shugaba adali, wanda Allah ba shugabanci kuma yake kwatanta adalci gurgurdan iyawan shi. Idan ya daga hannu ya roki Allah to kai tsaye Allah yake amsan addu'a shi. Haka mutumin da yake mai azumi, idan ya addu'a shi ma Allah zai karbi addu'a shi kai tsaye. Haka kuma mutumin da aka zalunta yace Allah ya isa, to wannan addu'ar babu hijabi tsakaninta da Allah subhanahu wataala karbabba ce. Haka kuma wuri na takwas, lokacin da mutum yake cikin bulaguro kanace akan yin addu'a, shi ma wannan lokaci ne na amsan addu'a. A wuri na tara na takwas shine lokacin da misali kake wa dan uwanka musulmi addu'a, idan kana mishi addu'a to garanti ne akan cewa kai ma wannan lokaci ana amsa maka taka addu'ar da kai a dalilin ka tai dan uwanka musulmi akan yi mishi addu'a. Waɗannan kaɗan daga cikin lokuta wanda ake amsan addu'a, wanda ya kamata mu kokarta kwarai mu ga cewa addu'o'in mu sun kasance a cikin waɗannan lokuta. Abu na hudu kenan, wannan kamar darasi na hudu zai shigo cikin darasi na uku, kasancewar takaitacce ne bayani akan shi shine wa ake amsawa addu'a, wani musulmi ne ake amsawa addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin riwaya ta Imam Ahmad kuma hadisi ne hasan yake cewa ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qadi'a illa a'dahu Allah biha ihda thalathin. Babu wani mutum musulmi da zai roki Allah subhanahu wataala a cikin addu'ar da babu sabo a cikin addu'ar, kuma babu yanke zumunta a cikin wannan addu'a face sai Allah ya biya mishi bukatar shi da ɗaya daga cikin ababe guda uku. Dukkan wani mutum mai imani idan zai yi addu'a to addu'ar shi Ubangiji subhanahu wataala zai karba, amma karbawan kala uku ne. Abu na harko ko Allah ya gaggauta ya baka wannan abin da ka roka, ya Allah amun kaza sai Allah ya maka kazan nan, Allah a bani kaza Allah sai kadarta maka samun kazan nan, Allah a bani lahiya sai Allah baka lahiyan nan, kenan ka roka kai tsaye a baka. Ko kuma kai addu'ar a ki baka abin da ka roka sai Allah subhanahu wataala ya mayar da wannan addu'ar taka a matsayin wani aiki na lada, sai Allah ya rika tattalin wannan abin wannan ladan naka har zuwa tashin kiyama. Sai ka je gobe kiyama kana cikin tararrabi da halin ya za ka yi, Allah madaukakin sarki sai ya gwada maka wata baga ta lada, ka ce ya Ubangiji wannan kuma daga ina? Allah ya ce ka tuna rana kaza lokaci kaza ka roki ni kaza, amma a haka kai baka gani ba, to wannan aiki wannan addu'a taka ita ce ka koma haka. To kaga a can zai hi dadi akan abin da ya shayi anan gidan duniya. A kaso na uku shine ko kuma Ubangiji subhanahu wataala ya kawar maka da wani abu wanda zai same ka na musiba. Misali ka roki Allah, ya Ubangiji ka bani kudi miliyan 1 kamin hanyar su ya Ubangiji. A ashe kai akwai wata cutar da Allah ya kadarta maka za ta kama ka, idan ta kama ka za ta ci miliyan 3, sai Allah ya hana ka miliyan din 1, sai amaka Allah sai kare ka daga wancan cutan ko kuma a ce wancan rishin lahiyar da zai same ka. To kaga idan da dan Adam ya san da irin waɗannan ababe, bayan da za a iya rika cewa na ta mun ta'addaa abun yaki tahiya, kai dai kai ta'addaa matsayin bauta ga Allah subhanahu wataala, kaga karbawan shi yana yawa ka gani, ko kuma amaka tare da shi zuwa gobe kiyama, ko kuma amaka kawar maka da wani abu wanda yake musiba ne.